الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا wato shahudu ga watan Ramadan, hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda daidai da 4 ga watan 3 shekara 2026 a wannan masallaci. Kudu ne ko uku ne? Uku ne ho. A wannan masallaci Masjidin Rahma, a wannan wata na Ramadana, watan Rahma, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahamarsa duniya da lahira, inda muke karanta littafin shehun malami Raslan mai suna Ramadanu Shaharul Itki Minan Nari, da kuma Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a inta daga wuta a wannan wata ɗin. Wannan shi ne majalisi na 12 ga waɗanda suke da littafi a hannunsu, a shafi na 31, wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙarfi ya musu rahama, Allah kuma ya sa sun huta aikin da aka yi saboda su. Allah maɗaukakin sarki ya karɓa wa'inda duk iyayensu suka rasu a cikinmu, Allah ya yi musu rahama. Wa'inda kuma iyayensu suke da rai, to muna musu addu'a, Allah ka yi musu arzikin rabuwa da su lafiya. Malam ya ce fa'adal mar'i, wajibi ne ga mutum an yi hafiza ala ra'asil mali, ya kiyaye a kan uwar kuɗinsa. Malam ya ce tanmiyata, in dai ba zai iya yin aikin da zai ciyar da dukiyar gaba ba, wata tasmira, sannan dukiyar ta ƙaru, wani istismara, ya zamanto ya samu amfani fi ra'asil mali, a kuwar dukiyarsa gananta. Idan kana da dukiya kana juyawa, ka san in ba ka yi abin da uwar kuɗin za ta ƙaru ba, lokacin da duk ka yi abin da uwar kuɗin za ta ɗabu, ka san hasara ce za ta biyo baya ko. Shi ne ke so ya nuna maka cewa muhimmancin lokaci. Shi ya sa za mu ga kalman al'asru da malamai suke faɗa, asali abinda al'asru take nufi shi ne tatso abu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Yusuf cewa qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasatun fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun kuma ya ake min ba da zalika sabo'in shidarun ya akulna ma kaddamtun lahunna illa qalilan mimma tuhsinun kuma ya ake min ba da zalika ahamu fihi yugathun nasu wa fihi ya'asirun. A ce ki kaga za su kaɗa, kamar yadda Allah ya ce wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada, kaga minal mu'sirati, to duk abinda kaga ya samu ke sa ake kiran lemu in an matse shi ko wani abu sai a ce masa asir, to daga lokaci ne. Ke sa Allah kaga can ya ce wal asri inna al insana lafi kusri, fa alayhi wajibi ne ga mutum Allah ya hudirahu kada ya rusa lokacinsa, wa Allah ya baddirahu kada ya halaka shi, wa Allah ya murra lahu wala alayhi. In lokaci ne, to mafi karanci in ba kai abinda za ka samu sakamako mai kyau ba a gurin Allah, to kakai abinda zai ja maka matsala. Fahaza huwa al-khusranu haqqan, to kuma mutum yi amfani da lokacin Ramadana wanda ya kamata ya samu riba, sai zama a Ramadana kuma za ka yi amfani da lokacin ya ja maka abinda yake hasara ne, wannan ita ce taɓiwa babba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah ya ce idza kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfus wala yaskar, da haka annabi ya ɗora mu cewa idan kana azumi, duk maganganun da suke da alaƙa da alfasha ko kuma ihu ko hayaniya karkai wala yusubba man sabbahu karkai ta jahiliya kace kai ka rantsi da Allah ba wani wanda zai maka wuta sai ka mai wuta sama da yadda yi maka wuta ka san ba wani yana cewa duk wanda ya maka kankara kai masa na itace ko wannan ma guzanci a in ma ramawa za ka yi shi Allah da ya ce a rama bi misli ya ce amma ya ce kuma wani ɗin sabarku da za ku yi haƙuri Allah ya ce wallahi yin haƙurin ya fi zama alkhairi an fahimta a yi wasabbu shi kuma zagi ko al'itiyar shi ne zuwa bi kalami bi ƙabihin kalami da munanan maganganu wa ma yuradu bihi at-tanaqqusu da abin da ake nufi ya zama tawaya wal iqlal min sha'ar da kankanta abin da yake yana da girma ka dawo da shi ka nuna ba komai bane hadha huwa mafhumu as-sabr inda ammatil bashar wannan shi ne ma'anan zagi a wajen mafi gama garin mutane wa huwa an yakuna al-kalamu dalan ala intibasi shi ne maganar da zaka wacce nuni akan zubar da mutuncin mutum wattaqalili min ash-sha'ni wal qadri da nuna cewa shi ba kowa bane bai da kowa na irin ima fa hadha al-amru idha waqa'a min al-akhar wannan abu in ya faru daga ɗaya bangare wala yin bagi mutlaqan an yuqabala bi mislihi bai kamata kai a irin wannan yanayin baka ce a'a kai saboda ɗabi'ar dan adam za ku ga wanda duk aka mai abu in ya ce shi ya rama bai cika yin haƙuri ba ya rama daidai da yadda aka yi shi kuma Allah tun da ya sa doka ya ce fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mislimi in an maka abin da ba daidai ba za ka rama don ramuwar za ta fi dai baka tsaya bi misli to da ka shigo da sunan ramar zuciya ta ɗibe ka to kaga da shi da ya fara da kai da karo ramuwar da an yi ɓanna wannan ya sa kaga manzon Allah ya faɗi cewa al-mustabbani masu zage-zage mutum biyu ma ƙala duk abin da aka faɗa na laifi fa alal badi'i minhuma laifi yana kan wanda ya fara annabi ya ce malam ya atadil mazlum matuƙar wanda shi kuma zai rama bai yi ta'addanci ya wuce gona da iri ba amma da Allah kowa ne misali yanzu zai iya control ɗin zuciyarsa mutum ya zage mahaifiyarka sai ka ga ba za ka haƙuri ba sai ka rama da Allah a ɗabi'a kowa ne zai iya cewa to bari zan rama tun da ka zage ni kai ma bari in rama akan mahaifiyarka za ka wani in ya tashi bayan ya zage mahaifiyar ya haɗo da babansa ya koma ɓangaren uwarshi ya sake kwasowa da kakanninta ya koma ɓangaren babanshi ya sake kwasowa to kaga da zaran aka samu wannan to ta'addanci ya shigo to a maimakon shi ya yi kai bari ka zo da sunan ramuwa ka kasa control ɗin kanka ka zo ka kwaɓa abin da kai da shi ɗin duk kun yi ɓanna sai sa sai manzon Allah ya baka shawara cewa in shi ya yi kai takka yi tarbiyya ne an fahimta a yi shi yake cewa bal yanbaghi ya kamata an yi ƙabala a fuskanci wannan bima a arsala ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama da abin da annabi ya dora mu bal yaqul mutum ya ce inni sa'im ina aiki ai mun san wace da ta faru a hudu mun dan hikaito wani abu daga ciki irin yadda aka kashe wa manzon Allah sahabbai mutum 72 a cikin su har da Mus'ab bin Umair wanda Mus'ab dan hajiya ne lokacin da ya taso a garin Makka dan hajiya da ma'anar idan dai abu ne ka sani kuɗi yana wa dan adam a duniya a lokacin da ya taso babu abin da mamar shi ba ta yi saboda to da ka wannan shekarun na samartaka majalisar da yake zama ba kowane matashi a Makka ma yake iya zama ba saboda isa amma da manzon Allah ya zo da addini Mus'ab ya karɓa sai mamarsa sai ta sa masa isa ta hukumin karya tattalin arziki sai ta janye duk abin da take sai rayuwa kuma sai ta canza amma su wancan lokacin in addini zai sa rayuwa ta canza to ba sa tunanin ya kamata su juya baya saboda canjin rayuwa. Ya sa kaga annabi ya kalli sahabbai ya ce musu mal faqra akhsha alaikum wala bana ji muku tsoron talauci. Ya ce ba wannan nake ji muku tsoro ba, yanzu ji yadda muke kukan babu babu nan masallacin lalawa ne saboda talauci a cikin mu nan kaya ɗaya kwalliya mallaka a duniya a masallacin babu. To a cikin sahabbai akwai wanda an yi lokacin da wani wallahi kaya ɗaya ya mallaka a duniya banda shi bai da wani, saboda in zai fito daga gida sai ya kulle in kayan suka yi datti sai zai kulle gida ya cire kayan ya wanke ya jira su bushe sannan ya sake sa ɗaukowa ya sa ya fito don bai da wani kaya a duniya sai wani. Sai sa manzon Allah ya ce musu wallahi kukan ba na jin tsoron wai talauci zai sa ku lalace ku zama mutanen banza ba shi bane matsala. Ya ce amma ina jin tsoron an tubu sakalakum duniya idan an buɗe muku kofar duniya fatanafasu fiha da kuma fara tsira a kanta sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka waɗanda suka zo gabanin ku. To kuma ka kalla ka gani zai yadda muke at-tanafus sai digirgi ba wai wajen waye yake gaba ko wajen bin Allah a yi koyi da shi Allah waye yake gaba wajen harkar duniya shi ne wa shi ne abin koyi. Saboda haka da aka zo mutane da suka takura wa annabi a garin Makka, Makka ta izon ruwa bayan da ya yi da'awa ga mutanen Madina da suka shigo wani abu ya kawo su a lokacin aikin hajji irin na jahiliya da suka koma sai manzon Allah ya tashi musu abu ya ce ka je Madina ka zauna ka karantar da su. Musu abu ya tashi ya bar Makka ya tafi Madina. Madina hanyar fa da ake bi yanzu daga Makka zuwa Madina ba ita ba ce hanyar da lokacin da annabi yake dare ake bi, don waccan zagaye ce sai ka zagaye wuta inda aka yi Badar sannan kake kiwowa ka shigo Madina. To a shekara ɗaya mutum goma ne farko suka musulunta, sai ga shi a shekara ɗaya da suka tashi dawowa sai ga shi kusan mutum ɗari sun zo manzon Allah sun musulunta kuma aikin Mus'ab. To da aka zo Uhud wannan matsalar ta faru wanda mutum 72 aka kashe Mus'ab yana ci baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina Hamza yana ci kuma mun san yadda aka yi wa gawar sayyidina Hamza musala aka dadda aka yi mata kata kata. Da aka zo za a rufe Musa da kafanin ma da za a yi shi cikakke ba in an rufe kafa sai kan ya bayyana, in an rufe kan sai kafar ya bayyana. Wannan Allah ya ce a jali kafanin a rufe wajen kansa da shi ƙasa inda babu isasshen likafani a saciyawa a rufe shi haka haka. Sanda hankalin annabi ya tashi ku duba ku gani fa duk yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wasafa shi da bil mu'minin ra'ufur rahim wahashi da ya kashe sayyidina Hamza ya zo ya musulunta ya fa tuba Allah ya karɓi tubar shi abinda ya yi dan ya fahimi amma saboda girman abin a wajen annabi haka annabi ya ce wahashi dan Allah ya dan matsa ya dan kauce bai so in ya gan shi yana tunawa in ya tuna abin da aka yi wa babansa a Uhud da yadda aka mai kata kata. Da haka daga nan ne manzon Allah ya ɗauki azamar cewa wallahi in ya samu dama sai ya rama abin da aka yi kaga Allah sai ya ce masa wa in uqibtu fa aqibu bi misli ma uqibtum bi in an azabtar da ku in za ku rama to ku rama gwargwadon yadda aka yi muku amma wala in sabartum da za ku yi haƙuri. Allah sai ce fa huwa khairul lisabi yin haƙuri ya fi zama alkhairi. Da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi shin dan Allah rama wai yayi ko kutun da Allah ya ce da za a yi haƙuri da ya fi alkhairi wanne annabi ya dauka haƙurin ya ɗauka. To sai ka tsawara da abin da kake ganin an yi wanda ba daidai ba. Yasa ne ce muku ba za ka taɓa samun ɗan adam karimi a doron ƙasa ba kamar Annabi Muhammad. To shi ne sai malam ya ce yudhakkiru nafsahu, mutum zai tunatar da kansa annahu qad fudima, cewa an yanke shi an muqabalati sayyi'a bi misliha, wajen ƙalubalantar mummunan abu da mummunan abu. Tunda ai dama yana cikin sifar Annabi, wala yudhfu sayyi'a bi sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfiru. Manzo Allah bai rahama mummunan abu da mummunan abu, yakan yi yafiya ya kaurar. Muna sanar da Usmama, Allah ba ya faɗa mana cewa wa man ahsanu qawlan ba, wa ya fi zance mai kyau mimman da a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah sai ya ce amma wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzul azim, ba wanda zai iya haduwa da wannan sai kai hakuri. Abinda Sumama ya yi, ko a duniyance yanzu duk yadda ta lalace da tashin hankali nan da can, idan aka tura zakka da wata ƙasa ko yaƙi ne ya tashi, sai dai a sanya za a yi wannan ambasadan ya fita ya bi ƙasar. Amma a kama ambasadan ƙasar a kashe shi a ƙasar, ba ƙaramin ta'addanci ba ne. Manzo Allah ya tura sahabi ya je ƙasar Yaman a matsayin ambasado, yana shiga Sumama ya sa aka kama ɗan saƙon manzon Allah aka kashe shi. Labari ya zo manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce waye zai ɗaukan mun fansa a kan Sumama saboda ya tsokani Allah da manzon Allah. Ana faɗa kafin ka ce ni, sahabbai suka tashi wata ƴar ƙaramar runduna suka ji Yaman suka ɗauko Sumama. Mu fahimci bambancin mu da sahabbai wajen biyayya ga Annabi. Mu yanzu galibi sai dai ihu kawai da faɗi, kowa yana san Annabi, kowa yana san Annabi. Amma maganan aiki a ɗabbaƙe wajen in Annabi ya ce a yabo, to lallai muka sha bamban da su. Shi yasa wallahi kun ga masallacin nan da Annabi yana da dai in ya ce wa sahabbai su ɗauko masallacin nan, wala ba wanda zai ga yana tambayi a bayan Rasulullahi ka kalli wannan gini ka ce a ɗauko shi, wala ba za su yi wa Annabi wannan tambayi. Sai dai su ce mu in sun ɗauko masallacin ina za a yi, saboda suna jin mustahili ne, ba ma zai yiwu ba Annabi ya ce a ɗauko masallacin kuma bai ɗauko. Da shi yasa Annabi yana cewa zai ɗaukan mun mataki a kan Sumama. Yaro ya taɓa Allah da Annabi, tunda Annabi ya ce waye zai, ba magana ba ce wai su kawo ma Annabi uzuri, magana ce kawai yadda za a yi su aiwatar da umarnin da Annabi ya yi. Kafin ka ce ne, sai ga shi an je ƙasar Yaman an ɗauko shi, an zo an ɗaure shi a ginshiƙin masallaci. Da aka zo aka ɗaure shi a ginshiƙin masallaci rana ta ɗaya, wanda Allah zai sami a ɗaure a ginshiƙin masallaci. Ya ce Sumama, me kake tsammanin zama? Ya ce masa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ka kashe ni, ka kashe mutumin da ya cancanta a kashe shi, saboda ka tura ɗan saƙo na kama shi na kashe. In kuma kana so in biya ka diya zan biya ka, idan kuma ka yi afuwa ka yi wannan kuwa san halin ka. Sai da suka yi haka har sau uku. Ranar ƙarshe sai manzo Allah ya zo ya ce ku sake shi. Aka sake shi ya fita, kuma ya yi goyi ga ba wanda ke bin shi. Ba wai an sake shi ba ne saki ne wa dara, in ya fita a ji shi a kashe shi. Da gaskiya Annabi ya ce ku sake shi ku tsare shi. To sai da ya fita ya tafiya sannan sai ya dawo. Sai ce manzo Allah yana so zai musulunta. Da ya yi musulunta shi ne sai ce wa manzon Allah wallahi da duk duniya babu fuskar da na tsana in gani, amma wallahi yanzu babu fuskar da na ƙauna in gani a doron ƙasa kama fuskarka. Irin waɗannan akhlaqun ne su aka rasa cikin al'ummar musulmi. Imu ma kowa ya lashe ta kofi, duk wanda ya mun abu sai na rawa ballantana waɗanda ba mu ba. yace wallahi da babu addinin da na tsana a duniya kamar addininka, amma wallahi yanzu babu addinin da nake so sama da addininka. Yace da babu garin da na tsana irin garin da kake rayuwa a ciki, amma wallahi yanzu duk duniya na zuba na san kowane gari sama da garin da kake zaune a ciki. To lokacin da yake daure ne yana kallon yadda sahabbai suke shige da fice da yadda suke mu'amala da manzon Allah, yake faɗar manya-manyan ƙasashe a duniya lokacin waɗanda su ne fasu fafawa irin su Farisa, irin su Rum da ina da ina. Ya ce wallahi ya je Farisa, ya je Rum, ya je ina ne, ya bi yadda ake girmama shugabanninsu, amma tun da yake bai taɓa ganin wani ɗan adam da ake girmamawa ba irin yadda sahabbai ke girmama manzon Allah. To da aka ce mutumin da in yayi kaki in zai tofar kai ka ce a yi rigima saboda kafin, dan wannan ittifaki ne duk abin da ya fito daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana neman tabarruki da shi. Haka in yi alwala, amma in ba na annabi ba ne to wannan kan karbi da shi kyale shi, kuma duk wanda ya ce duk abin da ya fito daga jikinsa sai an nemi albarka da shi, wannan ka faɗa yake so ya haɗa da annabi. An fahimta yi, to wannan shi ne, to shi ne sai malam ya ce wa annahu qad futima, an yanke mutum an itiyari dangane da zuwa bimare su'u da abinda zai zamanto yana da muni, wa annahu qad futima an yanke shi an yi khalifar rasula ya saba wa annabi. Qad dallana rabbuna fi kitabihi al-azim, Allah ya mana nuni a littafinsa mai girma, wa ala lisani nabiyyihil karim, da kuma harshen annabinsa mai girma, an hadha al-amr al-jalil, akan wannan al'amari babba, allazi ja'alahu Allahu rabbul alamin, wanda Allah ya sanya shi ubangijin talakai, famaratan lisiyam as-sahih, shine amfani na azumin da aka yi, in azumin ingantacce ne shine da allahum yattaqun. Duka waɗannan kwana 30 ɗin da za a yi a daina ci da sha da duk wasu harkoki, ana so ne mutane su ɗauki watar Ramadana ya zamanto makaranta ce da za ta koya musu tsoron Allah. Asiyamu shi azumi huwa limtina'u, shi ne hanuwa wal kaffu da kamewa, biniyati ani ta'ami wash-sharabi, da niyyar barin cin abinci ko sha'awa ani sha'awa ko sha'awa, min al-fajri as-sariqi ila ghurubi ash-shamsi, daga lokacin bullo alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana. La'anna al-insana yunkiru, domin mutum zai yi an ya suma ya azumi la ta'budu, ba wai me ba ya yi shi saboda bauta ga Allah. Yunkiru an yumsika an ta'ami wash-sharab, mutum zai iya barin cin abinci ko sha himiyatan saboda kariya, aw bi amrin, ko da wani al'amari, man yu'alijuhu li da'in fihi, wanda yake masa maganin wata cuta a ciki. Ana yin ruwa kawai na nufisai zai sa ka'ida ya ce in kana fama da wata cuta, yadda mai azumi daga lokaci kaza ba zai taɓanta zuwa lokaci kaza, kai ma sai ya ce to yanzu dole ka haƙura da cin abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Fa yakuffu hina idhin an ta'ami wash-sharabi, kamin ya daina cin abinci ko sha, rubbama tamtaddu bihi sa'atu, wani lokaci wato sa'o'i sukan ja ila aksara, zuwa ga mafi yamman ma tamtaddu bihi sa'atu si yawmi siyami, sama da lokacin mani azumi, wala yu'addi siyaman, amma kuma duk da haka ba za a kirga shi azumi ba, saboda wannan hanyar sadaban Allah ne ya ce a yi. Wancan kuma wani ɗan adam ne ya ɗora shi a kan wannan tsarin saboda maslaha shi mara lafiya ɗin. Ina fata an fahimta. To fa labudda an yi atiya, dole mutum ya zo bil kaffi da kamewa. Sanda za ka kame ka daina cin abinci, ka zo da niyya ta abgudun cewa bauta ma Allah za ka yi. Wa in lam ya'ti bil kaffi ta'abbudan lillahi rabbil alamin, in mutum bai zo da niyyar cewa zan daina cin abinci da sha ba, na kuma sa niyya zan bauta ma Allah ne da wannan min hilali Ramadana, daga lokacin da jinjirin watan Ramadana ya kullo ila shidari Shawwal zuwa ƙarshen shawar innahu la yuqaddisu sa'iman, ba za a kirga shi a matsayin mai azimi fi mizani shari'i al-akbar, a mizani na shari'a Allah mai haske, wa innama yuta'abbaru bitarki, kawai ana bauta ma Allah ne da bari, lillahi rabbil alamin wahda, ka daina cin abinci ito dan wa ka bari, dan Allah na bari, alas ka dora ibada a ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato karba. Allah madaukakin sarki ya mana taufiki ya sa mu gama da duniya ainihin wato lafiya. Jiya akwai jan hankalin da nayi, mutumin da bai karanta tarihi na musulunci da yaƙe-yaƙen addini da wasu abubuwa, to bai sanin yadda abubuwa suke tafiya. Asali shi fa yaƙi wato lalura ne, ana ganewa. Wannan dalilin ya sa ko ga manzo Allah ya ce mana ku daina fatar Allah ya kawo wanda za ku haɗu da maƙiya, ku roƙi Allah kawai ya ba ku zaman lafiya. Amma in abu ya zo a matsayin lalura ba ku kuka janyo shi ba, to sai ku yi ainihin wato haƙuri ku ɗauke shi a matsayin addara. Galibin ƙasashen da suke da ta'amuli da Amerika a duniya, ko da kana kallon su ƙasashen musulmi ne, wallahi in ka je ka bincika za ka ga mu'amala ce ta ka fi ƙarfina ba yadda zan yi. Abinda Bahaushe ke cewa faɗin da ya yi ƙafa ƙarfinka sai ka maida shi wa, sai ka maida shi wa. Sannan kuma babu wanda ya isa yi musun wannan. Don mutumin da ya zo ya ce yanzu Amerika ba ta fi ƙarfin Najeriya ba, to ɗayan uku, na farko ko dai mahaukaci ne bai ma san mai tafiya ba, ko kuma jahiliya wanda kawai shi ƙasarsu ya yi ne, ƙasarsu ya sa ne ta fuskar population na jama'a, ta fuskar isti'dadi na makami. Ka san Najeriya ba san Amerika ba ce. Mun ba da misali muka ce kuna zaune a duniyan nan, shugaban ƙasar Venezuela yana shugaban ƙasa, aka yi har ƙasar aka ɗauke shi can aka wuce da shi. Tun zuba ka ganin abinda Bahaushe ke cewa gani gawa ne, kai ƙasar ku sai ka je ka bincika ka gani. Ka taɓa jin an ce maka ga wani makamin yaƙi Amerika ta so daga wata ƙasa? Ka taɓa ji? To ku ƙasar ku ha? Sai dai a ciwo. To ya za in saboda Allah in ba dai ruɗewa ba na wasu mutane kawai sun saba duk inda hayaniya ta taso, hatta malamin addini shi kenan a ba hayaniya, ba za a tsaya a kalli aƙimar abu ba da maslahar abu, kawai sai a biyu sai a yi ta hayaniya. To da wannan ne za ku fahimci dole ku yi wa shugabannin uzuri. In ba haka ba in suka taho da wata buƙata ko ƙasan yadda za a yi ka lallaɓa su a rabu lafiya, ko su warga da ƙasan ma ba su da asara. Aiwa ma ƙaumi lutun minkum bizai, yanzu ba muna kallon yadda aka warga da Libya ba? Su waye suka warga za ta? Ba su ba ne suka warga za ta? Sannan warga da Libya da suka yi ya yi tasiri wajen cutar da mutum ta daga warga da Libya makamai suka kwararo suka shigo ƙasan mu ko bai ba? Ya yi. To ka je ka bincika ka gani duk shugabanninmu da aka karkashe a baya suwa ke da hannu tun daga su Sardauna, su Murtala Ramani, su Jakarta na Abuja, suwaye 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 duk suwa ke da hannu. Sai ka je ka bincika ka gani. Wannan ya sa duk rigimar da ba za ta iya gaba Bahaushe cewa yi da muguwar rawa na rama intanshi wannan shi ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, amma lallai malaman wannan al'ummar wallahi wajibi ne gare su su dinga tsayawa suna ma al'umma in abu ya taso kallon akibar abu ba farkon abu ba. Kun san ba shekaru ba daga cikin inda ake gane malami da Allah ya yi ba ya ce warrasikuna fil ilmi wa'inda suke kafafu a ilmi su ne wa'inda ba sa yadda duk fitinar da ta dawo ta za su aka. Da kowanne za ka ga duk abin da ya taso na yayi ko da malami ne da su ake taɓa. In ƙala ƙato ne ya taso in ka je ka bincika za ka ji an ce an taɓa ƙala ƙato da shi. Ya taɓa tsallakawa an yi shi'a da shi. Ya taɓa tsallakawa an yi kaza da shi. Ya taɓa tsallakawa an yi da abin da ya taso na yayi. To sai an tantan taɓa da shi daga baya in ya gano abin ba daidai ba ne. Sannan sai ya ainihin wato dawo. Allah maɗaukakin sarki kai mana maganin waɗannan matsaloli da waɗannan fitintunan. Wabila a karfi waɗannan rigingimun da suka fara na sace-sacen mutane da rigimar banditin nan kowa ya san a arewacin Najeriya jihar da waɗannan abubuwa suka fara ita ce jihar Zamfara. Wani shekaran jiya muna tare da wani yake fara. Hatta wasu guraren da za ka ga abin babu yaro ya bayyana sai ka samu ba faɗin yankin ba ne suke wasu ne daga waccan jihar ba suka baro gun suka zo wasu yankunan suke ko su za su zo yankuna waɗanda ba su iya wannan ɓannan ba su koya musu yadda ake ɓannan. Shi yasa in fitina ta taso ta fara tana ƙarama a wani guri ko kuna zaune a wani guri kar ku kame hannunku ku ce ai ba ruwanku don wallahi daga can tana iya fantsama. Ka ji inda ba ka yi tunanin ne ba, ka ji inda ba ka yi tunanin za ta zama. So kuma wanda ya san yadda abubuwa suke tafiya yanzu shi mai girma gwamnan jihar Zamfara Dauda ai kwanan nan kowa ya ga. Ko da kai kana fahimtar cewa a fahimtar ka ga yadda kake ganin za a yi. Amma da Allah wanda zai cire kuɗi ya yi odar makami kowa yana kallo a gayyaci ministan tsaro a ƙaddamar da makaman don ya karɓa nan. Da Allah yana so matsalar nan ta kawo ƙarshe ko bai so. Yana so in ba ka ba zai cire kuɗi ba a yi odar makami a zo a siyo don ana ganin cewa tunda suna magana kullum suna cewa babu kayan aiki ko babu kaza babu kaza to sai ya siyo. Ka ga mafi ƙarancin zaton da za ka kyautata ma wanda haka shi ne yana so wannan fitinar ta kawo ƙarshe. Shi yasa yin haka. So irin waɗannan sanda da shugaba ya fito yi wani abu abinda ya bayyana ga mutane na kirki ne abinda yake da shi na haƙƙi ga su kuma mutane su bi shugaban da addu'a. Mafi ƙarancin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan mu ba mu iya shi ne addu'a. Yanzu akwai nan gurin kaga da muka samu kanmu caji in aka tashi za mu yi addu'a. Wani yana ganin fa ba haka ya kamata ba in an zo ƙarshen karatu abin da ya tsiki ne musu albarka kawai a huta kawai. Da kuma sanda duk ka ƙara tsine waye bai ƙara shiga bala'i kai ne. To watakila wata rana za ka ga a tafsirin yamma in muka jefa wani abu za ka sha mamaki. Yanzu babu wani wanda bai san cewa ba yana da haƙƙi a kan shugabanni haka ne. Tunan mun san cewa waɗannan shugabannin muna da haƙƙi a kansu kuma mu da shi muna da shi. To tambaya shi su suna da haƙƙi a kanmu ko ba suna da shi. To inda za ka tashi mutum ka ce ne cikin haƙƙin da shugabannin nan suke da shi guda goma ya faɗa maka biyar shi a matsayinsa na ɗan ƙasa ai ka yadda ba ka shugaba ne yana da haƙƙi a kanka eh to guda nawa ne ko faɗi biyar daga cikin haƙƙoƙin to za a sha dambarwa kuwa haka ne. To ma dama mun yadda yadda suke da haƙƙi muke da haƙƙi a kansu su ma suna da wa. To daga cikin ɗaya daga ciki haƙƙoƙin shi ne yi musu addu'a ta kirki. To sai mu koma mu gani tsakaninmu da Allah wannan ɗin kaɗai muna iya wannan ɗin kaɗai to in ko haƙƙi ne yadda za a je gaban Allah kana neman naka haƙƙin wallahi su ma sai sun nema dan alƙiyama Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima la zulma al-yawma ba zalunci. In ka taho da claiming kana neman haƙƙinka a gaban Allah, su ma in sai su zo suna nema. Abin da muke jin tsoro kada Allah ya sa ci gobe gate. Ko kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sannan akwai wasu al'amura da na san an tasa gaba a jiha. Shi yana da buƙatar addu'a ga mutane. A taimake shi da addu'a kan waɗannan al'amuran, Allah ya sa matakin da zai ɗauka ya ga alheri, ya zama alheri gare shi da kuma jiha. Waɗannan rigingimu da matsaloli da jihar ke fama da su, Allah ka sa matakin da zai ɗauka na ƙarshe ya zama to shi ne matakin warwarewar matsalolin gabaki ɗaya. Saboda haka muna yin addu'a da lafazin da manzon Allah ya ji wani ya addu'a cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shige masa gaba, Allah ya riƙo da hannunsa, Allah ya dora shi akan daidai dukkan matakin da yake tunanin zai ɗauka, kada Allah ya barsa da dabararsa. Abinda zai zama alkhairi ga jihar, Allah madaukakin sarki gare shi, Allah ya dora shi akan shi don tsarkin sunayensa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.